ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi maza da mata na kusa da na nesa, masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda kuma za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta yi daidai da 14 ga watan Jumada Sani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1430, wadda ta yi daidai da 7 ga watan June shekara ta 2009. Wannan kasar da kake kallo ko kake saurare shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttuka ko kuma kasusuwan da muka sanyawa demokuraɗiyya. Shi wannan kaset za ka yi mamaki, a duniya demokuraɗiyya tana da gagaruman maƙiya, waɗanda mu muna ɗaya daga cikin gagaruman maƙiyan demokuraɗiyya. To amma me yasa za mu ɗauki kaset ɗinmu kuma mu sa mishi demokuraɗiyya? To wannan koyi ne da abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi a cikin Alƙur'ani. Babu abin da Allah ya ƙi jini irin kafirci, amma kuma sai ga sura su kutun da guda a cikin Alƙur'ani. Allah ya sa mata suratul kafiruna, sura kafirai. Wannan dan tabbatar da adawar da ƙiyayyar ta zama dindindin babu ranar ƙarewa, shine hatta sura su kutun da guda akwai sura kafirai a cikin Alƙur'ani, dan dai kada ambaton waɗannan maƙiya Allah ya yanke. Don haka a cikin silsilar tarihin kasusuwanmu muna son ya bayyana cewa akwai wani kaset da muka sanya mishi sunan wata maƙiyarmu, ita ce demokuraɗiyya. Waɗannan bayanan mun gabatar da su a makon da ya wuce, don haka shi kaset ɗin sunan shi kenan. Na biyu, mun yi magana dangane da cewa ma'anar demokuraɗiyya a yadda 'yan demokuraɗiyya suke yaudaran mutane, suna cewa mulki ne da mutane ke mulkar junansu. Wannan muka ce ƙarya ce kuma yaudara ce. Kuma su ne demokuraɗiyya take da kirari da cewa demokuraɗiyya samar da aiki da doka ne, shine suna cewa democracy is the rule of law. Wai demokuraɗiyya aiki da doka ce. Sai muka ga ƙarya a wajen sunan, muka ga ƙarya a wajen kirari, muka ga ƙarya a wajen ma'anar. Don haka abin da ya bayyana ga duniya gaba ɗaya da mu maƙiya demokuraɗiyya da masu goyon bayan demokuraɗiyya da waɗanda ba su da ta cewa akan demokuraɗiyya, shine ita demokuraɗiyya bala'i ce wadda ainihin ke sauka ga al'umma don ta ci addininsu, ta ci dukiyarsu, ta ci rayukansu, ta keta mutuncinsu, sannan ta hana su sakat a cikin ainihin rayuwa. Demokuraɗiyya ta hana ainihin wato ruwan famfo, demokuraɗiyya kuma ta hana saukar ruwan sama, domin bala'in demokuraɗiyya yana fusatar da Allah har Allah ya tsaida ruwan sama. Kamar yadda da yawanci daga bala'o'in da suka rinka faruwa a ƙasashenmu, duk waɗannan irin kashe-kashe da zub da jini da zinace-zinace da shaye-shayen miyagun abubuwa da Allah Maɗaukakin Sarki ya haramta, wanda demokuraɗiyya ta jawo, su suka ja Allah ya kan riƙe ainihin ruwan sama. Idan an fahimci wannan, kenan ya tabbata demokuraɗiyya ta hana ruwan sama, sannan kuma demokuraɗiyya ta hana ainihin ruwan famfo. Yau shekara nawa mutane suna ainihin fama da ƙarancin ruwa, gashi duk garin da kaje za ka ga cewa ruwa ya kewaye su, amma kuma za ka ga cewa ruwan da za su sha ko su yi alula ko su yi sallah ya gagara. Wannan sharrin demokuraɗiyya ne. Demokuraɗiyya ta hana wutar lantarki, amma kuma demokuraɗiyya ta tabbatar wa da mutane wutar jahannama. ga wutar lantarki mutane suna nema a nan duniya wanda za su jajjage su ainihin wato nika hatsi da za su ci da wanda za su haska su ga haske saboda sharrin demokradiya ta hana amma kuma demokradiya ta jawo kafirci iri iri wanda zai dawwamar da mutane a cikin wutar jahannama dindindin shine demokradiya ta hana wutar lantarki amma ta tabbatar da ainihin wutar jahannama demokradiya ta maida ƴaƴa da yawa marayu a nan Najeriya wannan amsa in kana son ganin tabbacin ta ka je gidan wani tsohon dan siyasa mai suna Okadibo zaka samu duk gidan sun zama marayu saboda demokradiya ta kashe mai gidan demokradiya ta kashe ainihin babban malami ta bar ƴaƴan da matan sun zama ainihin marayu da zawarawa shine Sheikh Jafar Mahmud Adam demokradiya ce ta kashe shi idan ka sake juyawa zaka ga idda demokradiya ta je ta kashe wasu bayin Allah mutanen da ba za su gaza mutane miliyan ainihin 6 ba zuwa 8 a ƙasar Afghanistan kuma har yanzu demokradiya na kashe su demokradiya tana kashe mutane ainihin a ƙasar Iraki duk da zaluncin Saddam wanda shi dan mulkin kama kariya ne dan gurguzu ne amma kuma a irin zaluncin Saddam a ce mulki irin na Saddam ya fi adalci fiye da demokradiya to ka san babu shakka demokradiya daga ita sai jahannama domin a wannan karnin bayan Hitler ba a samu azzalimi da ya kashe bayin Allah ba su ci ba ba su sha ba irin Saddam Hussein amma kuma duk da haka ya zama demokradiyar da ke faruwa a Iraki yanzu ta zama bala'i ga ƴan Iraki in an gwada da mulkin da Saddam yayi ma'ana yanzu mutanen kasar Iraki fata suke da Allah zai taimake su yayi waiwayo musu da Saddam da irin mulkin Saddam to da sun samu rahama kuka ga wannan yake nuna maka cewa babu shakka demokradiya bala'i ce waɗannan kadan daga cikin sharrori ne waɗanda nayi sharhin su kuma nayi isharar su a baya game da demokradiya sannan nace ƴan demokradiya sun kai yaudara a inda suka yaudare mana ustazai suka kira kansu da ƴan siyasa sai ustazai suka gwada irin kazantar da ke cikin aikin waɗannan mutane haka sai ustazai suka rube sai suka ce ai siyasa ma kafirci ce ai siyasa ma haramun ce wannan sharri ne na ainihin demokradiya dan demokradiya daban ɗan siyasa kuma ainihin daban to waɗannan mas'alolin mun tattauna su insha Allah ta'ala daga cikin abubuwan da muka tattauna shine wajabcin aiki da dokar Allah da kuma wajabcin kafircewa duk wata doka wadda ba ta Allah ba a ƙarƙashin wannan muka tattauna wani fasli da muka kira shi al-hukmu bighairi ma anzala Allah hukunci da wani abu wanda ba Allah ne madaukakin sarki ya saukar da shi ba shi ne hukunci da abin da Allah bai saukar da shi ba ya danganta idan kafiri ne dama to ya ƙara kafirci ne akan kafirci idan musulmi ne wanda yake ganin yin wannan hukunci da abin da Allah ba abin da Allah ya saukar ba shine asalin abin da yake daidai kuma yafi abin da Allah ya saukar to wannan babu shakka yayi hukunci da kafirci ya rage ko za a kafirta shi muka fara tattaunawa malamai suka ce kafin azartar da kafirci akan shi akwai sharuɗa waɗanda za a ainihin lura da su domin malamai suka ce babu lazimi tsakanin wane ya zama kafiri ai wane ya aikata aikin kafirci da kuma ya kafirta ma'ana zai tabbata wannan aikin kafirci ne kuma wane musulmi ne ko mumini ya aikata wannan abu amma saboda rashin cikar sharuɗan a kafirta shi ba za a kafirta shi ba din tare da ya aikata ainihin kafircin mun karanto kadan daga cikin sharuɗan da malamai suka kawo wanda na farko sai ya fita daga jahiltar wannan abu shin ya san wannan abun da yake aikatawa kafirci ne sannan ba tursasa shi akai ba sannan ba wani hali ne ya samu kanshi na ainihin shubha ko ta'awili ba wato abin ya rikide mai ya kasa fahimtar shi ko makamantan haka waɗannan sharuɗan sai sun tabbata ma'ana kafirta mai aikata kaza daban sannan zartar da hukunci akan wane na musamman daban misali mutumin didda ya sata yayi sata kuma fasiki ne zaka yi wa'azi ka bayyana haka kuma zaka bayyana hukunci barawo fasiki ne kuma wanda ya sata za a yanke hannun shi shikenan sai ga wani yaro dan shekara 9 a cikin masallacin nan sai ya kwashi takalmin liman sai ya gudu da su ya sace su sai aka kama shi ko wancan hukunci da muka gama wa'azi dazu zai ainihin yi aiki akan wannan yaron cewa barawo fasiki ne yanzu wannan yaron fasiki ne ko wancan hukuncin da muka zartar cewa wanda ya sata za a yanke hannun shi za a kama hannun yaron nan a yanke shine malamai suka ce anan sai an dubi na farko sharuɗan da ake neman su tabbata dangane da yanzu zartar da hukunci ne akan wane muayyan an ayyana shin zai yi kaga game da wannan yaron hukuncin ba zai yi ba domin na farko ba yaro ne wanda yake ba mutum ne wanda yake shari'a ta hau kan shi ba na biyu dauke ta kalman nan da yayi yayi wani abu ne wanda a hakikanin fassarar sata to bai cika sharuɗan fassarar sata ba domin abin da ake nufi da sata shine abin da yake tsararre a wani wuri wanda baka da ikon dauka baka da ikon shiga sai ka ainihin samowa da kanka wata dama da wata hanya da wani iko na rashin gaskiya ka kai ga wurin har ka je ka dauko wannan abu to sai a kira wannan sata wannan kuwa a matsayin yaron nan musulmi yana da ikon shiga masallaci yana da ikon yazo ya tsallaka takalmin liman ko ya ajana shi kusa da na liman garin haka sai ya amfani da wannan dama da aka amince mishi sai ya dibi wadannan abubuwan don haka sai a kira wannan zamba cikin aminci kenan kaga wancan hukuncin ba a lalata shi ba amma bai tabbata akan wannan yaron bane to haka mutumin da ya hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar ba shugaban kasa ne shi gwamna ne chairman ne dagaci ne ko hakimi sai an tsaya an dubi shin waɗannan sharuɗan sun cika akan shi tukuna sannan a zartar mishi sannan kamar yadda muka ce babu lazimci tsakanin ya tabbata wani ya aikata kafirci da kuma a kafirta shi to haka kuma muka sake karantowa cewa babu lazimi tsakanin yanzu ya tabbata ya zama kafiri da kuma a ce to a fito a yaƙe shi nan kuma sai wasu sharuɗa sun cika ga su waɗanda za su fito su yaƙe shi din daga cikin sharuɗan ɗaya shine su tabbatar da cewa sun yi shiri kyakkyawa wanda in sun tashi za su ainihin kifar da shi domin su ainihin samar da yanayi mai kyau na biyu su tabbatar da suna da natsatse ko kuma shiryayyen mutumin da za su dora shi wanda zai zama madadin shi wanda za a samar da adalci da musulunci tattare da shi anan ne babban malami al-sheikh al-allama muhammad salih al-usaymin Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace to kun ga wannan matsalar tana buƙatar sai an sa ilimi sai kuma an sa hankali yace ba abu ne kawai wanda yake zafin kai ko kuma dimin kirji zai dibi mutane su yi ba sai sun ainihin tabbatar da cewa na farko na'am za su iya kifar da wannan mai mulkin don ya kafirta na biyu suna da wanda za su sa a madadin shi yace in ba haka ba suka tashi suka yi hayaniya wanda aka tashi aka yi nasara a kansu to ƙarshe sai su ƙara wa wancan wanda ya tabbata ya zama kafiri sai su ƙara mishi tawaye da kuma ainihin bore da cin zarafin musulmi da musulunci jama'a a yau a cikin wannan lecture tawa insha Allah ta'ala za ku ga daga cikin dalilan da suka saka matasan duniya a cikin ire-iren waɗannan bala'o'i su ne rashin samuwar malamai irin su Muhammad Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi akwai wasu mas'aloli masu dimbin yawa wanda mai sauraron wannan kasar ko wannan lecture ta yanzu za su daure mishi kai da dama yana buƙatar ya koma kasar na 1 da na 2 domin ainihin ya saurara ma'ana wannan kasar shine na 3 insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu a yau a ƙarƙashin abubuwan da na faɗi a makon da ya wuce nake so zan yi gini dangane da cewa idan ya tabbata shugaban ƙasa ko gwamna kaza ko ciyaman ko sarki ko dagaci ko hakimi baya hukunci da dokar Allah a ƙasa shin ina matsayin wannan ƙasar a idon musulunci ma'ana za a kira ta daru islamin ko za a kira ta daru harbin a musulunci za a kira ta daru islamin idan mafi yawancin waɗanda ke zaune a ƙasar musulmi ne za a kira ta daru kufrin wa harbin idan ya zama mafi yawancin waɗanda ke zaune a ƙasar kafirai ne ba ana duban wake hukuncinta me yake hukunci da shi ba su wane ne ke zaune a ƙasar yaya adadin su yake to wannan shine abin da malamai suka zartar kamar yadda muka sani lacca ce muka zo yi wannan wuri ba zaman karatu ne muka zo yi ba ga wannan littafi wanda nake fatan zan bar muku shi ku samu ku yi photo star domin kowa ya karanta shi sunan littafin Asarul Qawanin Al Wad'iyya tasiri mummuna wanda ainihin dokoki waɗanda ɗan adam ya zauna ya kirkiro suke yi fil hukumi ala dari bil kufri aw al islam game da a hukunta wannan ƙasa ƙasar kafirci ce ko ko ƙasar musulunci ce dan haka yanzu ya tabbata Najeriya ba a hukunci da alqur'ani ba a hukunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga bangarori na gwamnatin tarayya da jiha da kananan hukumomi da masarautun gargajiya waɗanda ɗan fodiyo ya basu a matsayin masarautu na musulunci suka juye su kuma suna aiki da al'adu da gargajiya gaba ɗayan kotunan Najeriya kakkaf babu wadda take hukunci da shari'ar Allah babu wata kotun shari'ar musulunci a Najeriya kada a yaudare ku mu da muka karanta law da Islamic law mun san haka duk Najeriya babu wata kotu ko kwaya ɗaya ta shari'ar musulunci domin kotunan da ake cewa na shari'ar musulunci yaudara ce inda zai kama wani musulmi yayin zina akai shi wannan kotu a tabbatar da dukkan sharuɗa waɗanda musulunci ya tabbatar in jefewa ne ba za a jefe shi idan yanke hannu ne ba za a yanke hannun shi ba kadai abin da suka ɗibo daga Pakistan suka je suka ɗibo a lokacin Sardauna shine hukuncen musulunci suka shafi aure da gado hukuncen gado da aure su ne abin da suka amince amma hudud haddodi wanda zai kai ga a kashe mutum ko a yanke hannun shi ko a ainihin jefe shi wannan dun Najeriya babu wata kotu da take aiki da shi ƙarya ne a ƙarƙashin haka babu kotun shari'ar musulunci din Najeriya ku kiyaye Allah ba a yi mai rabi da rabi in kai rabi da rabi ka fi wanda ya ɗauko zunzurutun kafirci a wurin Allah ma'ana waɗannan kotunan da ake kiransu Sharia Court of Appeal Sharia Court area Sharia wane ne waɗannan kotunan kafircinsu ya fi kafircin Penal Court da sauran kotunan saboda su waɗancan tun farko sun share fage ne tsakaninsu ba ruwansu da Allah Allah ya cina shi su cina shi su ko waɗannan sai da suka je suka dangwala hancin Allah suka ce a zo ɗin abinda suka ga dama za su yi aiki da shi ba abinda Allah yake so ba don haka fitinar da ke cikin kotunan shari'a da kafircinsu ya fi kafircin waɗancan Penal Courts ya kamata duk ɗan Najeriya ya san haka kamar bankuna ne da ake cewa akwai bankin musulunci a Najeriya ko akwai wani interest free a Najeriya banki ƙarya ne babu wani banki dun Najeriya ko kwaya ɗaya wanda yake bin tsarin musulunci ko kwaya ɗaya babu duk yaudara ce da ainihin makirci idan kun gane wannan jama'a kuna buƙatar ku samu wannan littafi ku karanta shi abinda wannan littafi yake tabbatarwa shine ana hukunci ne da al-kafaratul kafira su wane ne suka fi yawa a ƙasar to da su ake hukunci ba menene ake mulki wane ne yake mulki yaya ake mulki ba mana idan shugaban ƙasar Najeriya kafiri ne amma mafi yawancin mutanen Najeriya musulmi ne to Najeriya daula ce islamiyya kenan musulmin da ke cikin ƙasar sai su yi ƙoƙari sai su dawo da waccan martaba tasu ta shugabansu da yanayin shugabancin ya dawo irin na Allah ba cewa za a yi yanzu mutanen Najeriya sai su musulunta ba ko kuma su tashi daga ƙasar su tafi wani wuri su je su kafa wani daji ko wani gari su sa mishi darul islami ko darul salam ko kuma su je su karbi musulunci a wani wuri a dama su mutanen musulmi ne sai dai juyin juya hali ne na bakar kaddara ya hausu ya zama wanda ke shugabancin kafiri ne ko musulmi ne da yake aiki da kafirci ko musulmi ne wanda ya lalace yake fasikanci ko zalunci wannan littafi malamin ya gina shi akan fatoyin manya-manyan malamai guda biyu na musulunci malamin farko shine Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya a inda ya tadibo fatoyin Ibn Taymiya a mujalladi na 28 tun daga wajen shafi na 328 har zuwa sama ya ta kawo maganganun Ibn Taymiya waɗanda Ibn Taymiya ya fito karara ya ta waɗannan maganganu sannan da fatoyi na wannan zamanin wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kuma ya zauna yayin sharhin su a cikin wasu kasusuwa nashi wannan malami Dr. Khalid Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Ambari wanda ainihin malami ne a Jami'atul Imam a can Saudi Arabia ya zauna ya tattara shi daliban ilimi musamman a Nigeria Sudan Misra Algeria da makamantan su suna buƙatar su samu wannan littafi don su karanta hankalin su ya kwanta ya natsu cewa kasar su ba kasar kafirci bace dan haka bai halatta su ce za su fita daga kasar su hijira su je su kafa wani gari ko wata kasa ba a za su zauna ne su yi gwagwarmayar tabbatar da shari'a a bayan kasar domin mutanen kasar a shirye suke da su karbi shari'a don su musulmi ne ina fata an gane to kuna buƙatar ku samu wannan littafi ainihin ku karanta sannan sai wata matsala ita ce idan aka waye gari a irin halin da muke ciki kasar gata musulmi ne suka fi yawa a cikin kasar ko kuma musulmi ne a kasar ko kuma musulmi ne ke da galaba a kasar sai dai kuma an samu wani kafirci ya gallabe su ta hanyar shugabanci idan wannan kafirci ya fitar da dokokin zamantakewa da dokokin gudanarwa me ake nufi da dokokin zamantakewa su ne da turanci ake kira constitution shine a ce anguwa kaza saboda akwai musulmi da kristoci a anguwar saboda akwai fulani da yarabawa da inyamurai da kaje a anguwar to a samar da wani tsari wanda wannan tsari in suka gudana a kai zai sa su zauna lafiya ba tare da hayaniya ba wannan shi ake kira constitution matsalar da ta faru waɗanda suka rinka muku wa'azi suna fassara muku constitution a shekarun baya ustazai ne masu zafin kai da dimin kirji amma basu karanta ɗayan abu biyu ba basu karanta musuluncin ba sannan kuma basu karanta shi law din su gane shin shi bature da yace constitution asali me yake nufi constitution zamantakewa ce kamar yadda yanzu ka gamma a masallacin nan a cikin mu akwai wanda yake da babu wani tsari a yanzu tashi zai ya tsaya yayi haka amma da yake akwai tsari fa sai ka ce kowa ya zauna a cikin mu nan akwai wani mai mulki da mai sarauta da mai jin kanshi wanda da babu wani tsari anan ba zai zauna a ƙasa ba me zai zauna a kujera to sai aka samar da wani tsari wanda zai mai da mu mutafi gaba daya wannan shine asali ake nufi da constitution su kansu masu ainihin rubuta constitution da dokokin civil law suka ce idan constitution ya koma yana cewa wanda yayi sata a yanke mai hannu ko kada a yanke mai hannu to daga wannan rana ba sunan shi constitution ba kuma daga wannan rana ya kuma zama mai ya zama law dan haka ku kiyaye constitution tsari ne na zamantakewa kamar ka zo ka gina gidan haya sai ka ce a tsarin gidan hayan ka za a biya kuɗi ne na shekara guda kuma ba za a kunna radio mai wancan ɗaki ya cika wa mai wancan ɗaki ba wanda duk yake da biki a gidan sai dai yayi a ɗakin shi ba zai yi a tsakar gida ba wanda duk yazo da motar shi sai dai ya parking ta a kofar gida ba zai shigo da ita cikin gida ba dukkan mutanen gidan da mai mota da mai babur da mai mata da mara mata kowa ya yadda wannan sai a kira shi tsarin zamantakewar gida to in aka zo da irin wannan a ƙasa shine ake kira constitution zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Madina, ya zauna da shi da Banu Quraiza da Banu Qainuqa'a, Yahudawa ne, da kabilun Aus da Khazraj, su kuma Larabawa ne, da yawancin su musulmi ne, su ne kabilun su Anas da kabilun su Jabir da kabilun su Sa'ad ibn Ubada da makamantansu. Wannan kabila Larabawa ne, amma suna da bambancin fahimta da bambancin gudanar da bukunkuna da wasu al'adu nasu, dan haka ba sa zama lafiya a jahiliya. Fiye da shekara 100 kafin annabi ya zo fada suke yi. Yanzu annabi ya zo yana so ya zaunar da su lafiya, su da suka bi shi. To in an tattara shi da su an aje gefe guda, to akwai kuma kabilu kuma masu bin addini, su ne Yahudawa, amma kuma kabilun Banu Quraiza ne, akwai kuma kabilun Banu Qainuqa'a, su kuma addininsu daya amma al'adunsu mabambanta ne. Sannan ta wani gefen akwai masu bautar gunki, mashaya burkutu, waɗanda su kuma ƴan al'ada ne. Sannan ta wani gefen akwai kiristoci, su kuma waɗanda suke bautawa annabi Isa da Maryam. In ka tara waɗannan a babban birni irin Madina, kace kowa ya zauna ya nuna al'adun shi da duk abin da yake so, to za a samu karo wata rana. Samuwar wannan karo sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi da su, sai aka rubuta wata yarjejeniya wadda za a gudanu a kai. Daga cikin yarjejeniyar da zan iya tunawa ita ce, tunda abu daya ya hada annabi da duk waɗannan kabilu da masu addinai shine mai zaman Madina. To sai annabi ya ce, to akwai haƙƙin mu kare Madina daga duk wani abu wanda ya tinkaro mata. Kun yadda, mun yadda, sun yadda, kowa yadda aka sa hannu, kenan duk wani da ya taho zai yaƙi Madina, to mu haɗu mu tunkuɗe shi. Kowa ya amince da haka. Yanzu wannan yarjejeniyar in ka je ka yi karatu a cikin law, za ka ga irin ta ce ake kira ainihin wato constitution, wato tsarin gudanar da al'umma ko ƙabilu ko addinai mabambanta. Lokacin da haka ta faru, annabi ya zauna da su lafiya, yana nashi addinin, suna nasu addini. Ana nan sai aka samu cin amana da karya alkawari daga wasu daga cikinsu, ta hanyar buɗe ƙofa ga ‘yan ƙasar waje su shigo ciki domin su ainihin yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan da ta faru, sai manzo Allah ya ce, wallahi la yusakinuna fi madinatina hadhihi, daga yau ba za mu sake zama tare da su a madina din nan ba. Me yasa? Saboda sun karya waccan yarjejeniyar. Haka al'amarin yake. Ana nan sai suka kullo da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin munanawa gare shi da ainihin sahabban shi da makamantansu. Wannan ma ya ja manzon Allah ya bada hukuncin a je a yanko kan shugabansu wanda ya yi wannan zagin. Ashe in kun fahimci wannan, annabi ya yadda ana zaune din da mabambantan ra'ayoyi da addinai a wuri ɗaya, saboda hali ne ya hukunta. Shi ba zai iya kore su ba, su ba za su iya kore shi ba. To amma da cin amana da rashin mutunci, da cin mutunci ya bayyana fa, sai annabi ya ta ɗaukar matakin karya wannan tsari, ta hanyar a ce a je a kashe wani. Saboda me? Saboda ya karya tsarin. A je a tara su wani duk gaba ɗaya wanda ya balaga a garin, a je a yanka shi. Don me? Don sun karya tsari. Wadda duk take mace ce ko yara, a juye su su zama bayi. Sannan duk dukiyarsu a sadaukar da ita ga musulmi ta zama ganima. Me ya faru? Saboda sun karya wannan tsari da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi. Now, idan ka san menene tarihin Najeriya, wanda yana daga cikin kurakurai da ustazai suke, shine ba su san tarihin komai game da ƙasar nan ba. Wanda wannan yana ba su wahala wajen gudanar da abubuwa da yawa na rayuwa a ƙasar, saboda mai sakaccin da galibin ahlus sunna suka yi game da muhimmancin tarihi. Kowa ya san cewa a nan ƙasar, nan na ce nan ƙasar ina nufin daular Usmaniya, wadda aka fi sani da Najeriya ta arewa, mu shari'a muke bi. Wannan shari'a da muke bi ta hukunta komai. Nan kusa da ni wasu littattafai ne, waɗanda daga ciki akwai wannan littafin mai suna Bayanu Wujubil Hijrati Alal Ibadi wa Wujubi Nasbil Imami wa Iqamatil Jihad. a cikin wannan littafin dan fujo ya tsara duk yadda gwamnati take da kuma yadda ta kasance a wancan lokacin nashi waɗannan tsare-tsaren da dan fujo yayi lokacin da Bature ya shigo sai ya samu kudu ba su da wata doka ko kwaya ɗaya tun daga ta shugabanci har ta zamantakewa dan haka babu wata kabila kwaya biyu a kudancin Najeriya da suka taba zama tare da ƴar uwarta babu wani mai mulki kwaya ɗaya da ya hada wasu kabilu guda biyu ya mulke su da sunan wani addini ko da sunan wata inuwa ba a taba samun wannan a kudu ba dan haka sai zama ba su da doka da ya zama ba su da doka mu ko anan sai zama da Bature yazo sai ya same mu muna da doka doka da ta shafi komai yau shekara 1 da rabi kenan kusan afwan shekara 2 kenan ko kuma shekara 2 da rabi a daidai lokacin Obasanjo da aka zo mulkin kasa da aka zo tsari game da kasa mallakar fili Obasanjo da kanshi da ya zauna sai ya ce sai dai a dauko tsarin da arewa take akai wanda ne tsari na arewa take akai ni da ne akai taron abin ya bani mamaki wanda wannan yasa har na miƙe a lokacin na bada gudunmawa ta a cikin taron duk da ba a ji dadin gudunmawar ba amma kuma alhamdulillah daga ƙarshe waɗanda ba su ji dadin ba musamman su ne kafiran lauyoyi da ke wurin na ja su gefe guda na ce ai na taimake su ne saboda na kawo musu references na maganar da aka yarda da ita what if in muka fita kasar waje ga tsarin da muka ce mun yarda da shi aka ce me root din shi ba ku da root din shi na kawo muku asalin ne ga matsalar jama'a ita ce arewacin Najeriya shari'ar musulunci take hukunci da shi ya zo a cikin hadisi sahihi wanda Imam Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yaje ya samu kasa matacciya wato kasar da ba wanda ya gyara ta yaje daji ya gyara kasa sai aka ce ta zama tashi wannan ita ce dokar haka take a cikin shari'ar musulunci a arewacin Najeriya duk inda kaje ka samu daji kaje ka gyara shi to ya zama naka idan gwamnati ta zo za ta yi wani abu a wurin sai dai ta ainihin wato dauki wani filin ta baka ta kuma baka haƙƙin gyarawa ko kuma ta biya ka diyya wannan shine tsarin dokar da ake kai a nan arewacin Najeriya wannan tsarin dokar lokacin da aka zo za a rubuta dokoki a arewacin Najeriya sai aka dauke ta sai aka tabbatar da ita amma ko dai jahilcin lauyoyin wancan lokacin ko kuma kafircin lauyoyin da ke cikin wannan harkar ba su nuna cewa wannan abin an samo shi daga shari'ar musulunci ba ne sai aka ce wannan ita ce doka a arewa wanda duk ya samu gona ya samu fili ya gyara to ya zama nashi ya zama mallakar shi wannan wurin ba zai taba zama mallakar wani ba ba kuma mallakar hatta ita kanta gwamnati ba ne amma kafin ya gyara fa to mallakar kasa gaba daya a hannun ainihin mai mulkin take kenan mai mulki zai iya daukan wani daji ko kogi ko dutse ya ce ya bawa ne amma kasa ta Allah ce amma mallakar ta fa da gudanar da ita ya danka a hannun mai mulki kaza misali Muhammadu Bello sarkin musulmi shi yake da kasa a hannun shi da dankawar da Allah ya mai dan shi ne amirul mu'minin to amma sai ka je ka samu wata kasa sai ka je sai ka gyara ta to da ka gyara ta tunda dama ba an ce mallakar Muhammadu Bello bace sai dai Muhammadu Bello ne yake mulkin wurin amma iko fa da mallaka wannan na Allah ne kai kuma bawan Allah ne wani bawan Allah bai riga gaba ka je ka gyara to ta zama taka to da suka zo sai Obasanjo ya ce shi wannan tsarin na arewacin Najeriya ya fi mishi dukkan lauyoyin da ke kudanci da arewacin Najeriya a wurin wannan taro suka hadu akan eh sun amintu wannan tsarin yayi a dauko shi a sa to ni contribution dina sai na miƙe nace to wannan dokar da kuka dauko ta daga arewacin Najeriya kuka sa asalin source dinta is from the Islamic law na tashi na kawo hadisan kaza kaza shine wasu lauyoyi arna da wasu lauyoyi fasikai ransu ya baci dan me zan ce daga Islamic law sai nace ai ita arewacin Najeriya gaba ɗayan ta ta ginu ne akan shari'ar musulunci duk abin da kuke ji a arewacin Najeriya babu al'ada shari'a ce dan haka wannan dokar da kuka dauko yanzu kuka sa to shari'ar musulunci ce kuka dauko kuka sa to abin da ya bata musu rai kenan dan me za a ce sun dauko shari'ar musulunci saboda tsabar kiyayya da suke da shari'ar musulunci amma fa ita suka dauko suka sa amma ba su so a ce ita ce saboda kiyayyar shari'a da suke yi to yanzu wannan irin tsarin jama'a me mulki irin wannan kafiri ne ko musulmi amma dai kafirci ne tsarin mulki sai yazo yayi wani nizami wannan nizamin shine idan daga Zaria zaka tuka mota ko babur ko keke zaka tafi Kaduna ga tituna nan guda biyu shimfidaddu sai aka ce saboda tsoron hadari da kuma tafiya lami lafiya baba fargaba to wanda zai tafi Kaduna daga Zaria ya bi titin da ya dama daga Kaduna kuma wanda zai taho Zaria shi kuma ya bi titin da ya biyo hagu yanzu wannan yana daga cikin alqawaninul wadhiyya dukkan malamai sun tabbatar da cewa wannan ba shi daga cikin alqawaninul wadhiyya suka ce wannan yana daga cikin abin da shi baturen yake kira civil law of the land wato dokoki ne ko tsari ne na abokan zama shine yayin da ka kama hanya daga Kaduna zaka taho Zaria in ka ce bari ka bi duk hanyar da ka ga dama domin ai kasa ta Allah ce kuma titi na Allah ne ni ma da zan bar Zaria in tafi Kaduna na bi duk hanyar da na ga dama kuma na take mota ta 170 zuwa 200 kai ma ka take motar ka sadda na biyo dama daga Zaria zan tafi Kaduna kai ma kuma kace dama kaga dama biyowa baka san na biyo ba ni ma ban san kan biyo ka biyo ba me zai faru za a yi karo to sakamakon wannan sai aka ce na'am kenan wannan tsari ne wanda ba ya taba wata dokar Allah bane ba kuma ya rusa wata dokar Allah bane amma tsari ne da zai tafiyar da mu lafiya to wannan daidai ne dukkan musulmi ya bi shine wannan handout da yake hannunku wanda daga cikin wannan littafi ne na yi muku photostat al-hukumu bighairi ma anzalallahu ahwaluhu wa ahkamuhu ta'alifu Dr. Abdulrahman ibn Salih al-Mahmud a ƙarshe-ƙarshen wannan littafi ya tattauna wannan mas'ala a inda ya ce al-mabhasus sadis ya ce masailu wa qadaya muta'alliqa bil mawdu ga wasu matsaloli da wasu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan matsala da muke magana wata matsala matsalar hukunci da wani abu wanda ba dokar Allah ba ina hukuncin mutumin da yake bin tsari irin tsarin gwamnatoci da suke tsarawa na gudanar da jin daɗin jama'a da kuma gudanuwarsu ba tare da an samu matsala ba malai ya ce هناك بعض المسائل المتعلقة بموضوع الحكم بغير ما أنزل الله قد يغلط فيها البعض أكوي وسو مسألو لي ده حكونتي حكونتي سنة ده علاقة ده حكونتي ده وتدوكا ودبا الله يسوكروا وسو سنة ينكسكولي أتكنتا ومن ثم تتند هكني قوى سنعرض لها في هذا المبحث باختصار bari mu tattauna su a cikin wannan ainihin wato bincike amma a takaice wa ahammu hadhihi almasail ma yali yace mafi muhimmanci daga cikin waɗannan mas'aloli ga su kamar haka awwalan na farko alfarqu bainan nizami ash-shar'i wal idari yace bambanci tsakanin hukunci na shari'a na doka ku kiyaye da kuma hukunci na gudanarwa me wannan magana take nufi ana so da farko tukuna abinda malam yake rajin maka alam ka iya bambance tsakanin doka da kuma tsarin gudanarwa doka ita ce wanda ya sata za a yi mai kaza wanda ya zina za a yi mai kaza to wannan doka ce ana so ka bambance ta da kuma tsarin idan dan sanda ya tsai da kai saboda zai ba wancan hannu ya wuce idan danja ta tsai da kai saboda za ta ba wancan hannu ya wuce idan dan road safety ya tare ka yace maka alhaji ka sa seat belt dinka
saboda in Allah ya kawo hadari galibi akan samu tsaro da taimakon Allah ta hanyar kana daure a jikin ainihin kujera fiye da a ce kana sake Alhaji wannan tayar taka ta side gashi ka dauki mutane 30 zaka tafi Sokoto da su muna tsoron kattafa shi shin zaka ce a a ai kai gwamnatin kafirci kake wa aiki dan haka taya ta ta side ko ba ta side ba ba ruwanka bin dokakka ma in sa sabuwar taya kafirci ne to ana so ka iya bambance waɗannan abubuwa ka iya bambance dokoki da tsare-tsare shine mala yace al-farqu bainan nizami shar'i wal idari wannan gudanarwa ce management ce wannan kuma fa laws of the land ko kun fahimta mala yace yaghlitu fi hadhihi al-mas'ala ta'ifatani nau'in jama'a guda biyu ne suke kuskure akan wannan mas'alar ihdahu ma nau'i na farko ظنت أن كل تنظيم يصدره الحاكم فهو حكم بغير ما أنزل الله حتى ولو كان نظاما إداريا بحتا وسو نايزة تنشيوا دكا ونسالي واندا ملكي دادو كدبا الله يسو كربا يفتر وننسالي كودا سالي نينا قدانر دا سالي جماعة وإلو وانا متنسي يتوكا تشيوا أي وانا ما wato ba komai bane bin wata doka ce wadda Allah bai yarda da ita ba wadda la yatarattabu alaihi tahlilun lima harrama Allah wala tahrimun lima ahalla Allah wala mukhalafatun li shar'i Allah wanda wannan doka kamar misali yanzu in fito da mota ta zan tafi Sokoto sai zama taya ta side sai dan road safety yace sam ba zai bani in yi tafiya ba sai naje na canza taya shin wannan a ciki akwai haramtawa ga abin da Allah ya halatta ko halattawa ga abin da Allah ya haramta ko kuma akwai karo da shari'a ba fa tare da tawili ba don in tawili ne ko sallah kai naga dama ni ma sai in tawili in ce wuta zaka ba tawili ba don ustazai suna da nau'in tawili sai ce a to amma ina ruwan shi da ni in je in mutu mananni ai na yadda ba irin wannan tawili na jahilai ba a'a ana nufin anan yanzu hana ni tafiya da shi dan road safety zai cewa sai na je na canza taya ko kuma motar mutum hudu take ci sai na sa mutum 16 in zuba uku a boot in sa daya daidai da ni nan driver hagu da ni sannan in sanya guda uku anan baya in jera mutum 8 sai ce mini san ba zai banni in tafi ba shin yanzu wannan abin da yake gaya mini tsari yake faɗa min ko ko doka yake faɗa min wadda ta naushi ta Allah tsari yake faɗa min to mala yace da yawanci suna kuskure akan wannan wal ukhra wasu jama'a kuma zannat annama dama anna al hakima yajuzu lahu an yusaddira at tanzimat al idariya to wasu kuma wancan kuskuren ustazai ne ke yi wannan kuskuren kuma na biyu ɗan boko ne suke yi shi kuma yadda surar shi yake ai tunda dai har ka yadda ka bi tsare-tsare to ai mai rage sauran dokan ma sai ka bi ka bi kenan to irin wannan sai har zuka ustazu sai ya ce to tsarin ma ba zai bi ba ko kun fahimta jama'a ɗan boko ne masu wannan tunanin na biyu shine annama dama annal hakima yajuzu lahu an yusaddira tanzimatil idariya tunda dai kuka ce to ai ya halatta idan mai hukunci da wata doka ba ta Allah ba ya fitar da wasu tsare-tsare waɗanda ba tsare-tsare ne na Allah ba kuma kuka ce ya halatta abi idan fa kullu nizamin ijtahada fihi al hakim to duk wani tsari kenan da wannan mai mulki yake kokari ya fitar وقصد به خدمة المجتمع كما ينعرف يكاوى الأمة مصلحة فهو نظام صائغ وأنما حكمتي دي ديني ما دام الحاكم يعلن الإسلام ما تكرديشي وأنما يملكي مسلمين حتى ولو اشتملت هذه القوانين والنظم على ما يخالف شرع الله كودا قوى وأنما دوكو كيدت أرسل صاحب شرع الله تندد يكونتي يا حلت أدي misali yanzu na sai mota in je in nemo wa motar takardu in je in samu driving license in je VIO ya hauda ni cikin gidan shi na sama da duk wayoyin shi in iya mota sannan ya bada izini a bani driving license tunda dai har kuka ce ya halatta in yi haka to kenan duk wata doka da mai mulkin yayin tunanin ai abin da yasa yace ba za a yanke hannu ba saboda zamani ya canza dan haka kenan wannan dokan ma sai ku dauka kenan yan boko ne da wannan tunanin in kun natsu da kyau za ku ga su ne da wannan tunanin da yan demokradiya sai malai yake cewa li'annaha min babid daruriyati domin waɗannan suna daga cikin babi ne na ainihin wato larurori wa nahu zalika min almubarrat suna daga cikin abubuwa kuma waɗanda ana neman mafita ne ko kuma ana neman maslaha a takeice malai yace wa kullun min at-ta'ifataini kowane bangare daga bangarorin biyu akhfa'at al-fahm fi hadhihi al-mas'ala sun kuskura fahimta game da wannan mas'ala wal haqq abin da yake daidai at-tafriqu bayna nizamin mukhalifun li shar'illah ai kokarin bambance duk wani tsari da ya saba wa dokar Allah wa bayna tanzimin idari da kuma duk wani tsari na gudanarwa la yatarattabu alayhi ayya mukhalafa li hukumillah wanda wannan bai tattaro duk wani abu da ya saba wa Allah ba fal awwalu la yajuzu na farko bai halatta ba shine duk wata doka da wani mai mulki zai fitar da ita wadda ta yi karo da haram ko halal ko shari'ar Allah to bai halatta abi ba wasani na biyu kuma fa la mani'a minhu babu abin da zai hana abin shi wannan ita ce amsar magana a takaice amma sai yace wa mimma nabaha ila zalika ash-sheikh ash-shankiti rahimahullah haythu qala ba'da kalamihi fi mas'alati at-tashri'i min dunillahi wal hukm bighayri ma anzala Allah daga cikin abubuwan da babban malami ash-sheikh muhammad al-amin ibn muhammad al-mukhtar ash-shankiti ya fadi a cikin littafin shi adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an a mujalladi na 3 shafi na 530 anan zaka je ka karanta wannan mas'alar a karkashin tafsirin ayoyin ma'ida wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun kuma kaman ta haka da yazo daidai wannan wuri sai ya tsaya yace tanbihun ga fadakarwa ai ilam ka sani أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض واجبين أطيع أي بمبان شواتا كان انصار دوكوكي واندكي وحكم تأوكا وسدوكوكي نكافرتي دسك سابا وألا محل جنسما دكسا وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك أبمبان شيدا شيدا صار ديك بايا حكم تهكا to gashi nan shine ya ci gaba da waɗannan maganganu za ku karanta a wannan littafin tun daga inda nake karantawa shafi na 362 363 har zuwa ainihin 365 duk kuna buƙatar ku je ku natsu ku karanta waɗannan abubuwa jama'a kun ji kamar yadda nace lacca muke ba zaman karatu akai ba mun dan haskaka daga waɗannan abubuwan zaka fara fahimta asali a ce rudani ne ya faru rudanin da ya faru su ne ustazan sun kuskura fahimtar yan bokon sun kuskura fahimtar dan haka sai aka samu conflict karo a wajen fahimtar juna abinda wancan yake fadi shirme ne wancan ma shirme yake fadi menene daidai shine abinda malamai masu ilimi da nazari da hankali suka fadi jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba tare da mun tsawaita ba kuma tare da ainihin mun bata lokaci mai yawa ba ina so kafin in bar wannan ainihin wato matsala in tsogalo mana wani rikici wanda wannan rikicin mun fara magana akan shi a ranar da muka ji Malam Usaimin yake wata wasiya ko nasiha a cikin wannan littafi da yake cewa shi abin da yake baiwa matasa dalibai shawara shine kashi su shagaltu da wannan matsala cewa me shin shugaban kasa kafiri ne ko ba kafiri bane ma'ana ya kafirta saboda yana aiki da wata doka da ba ta Allah ba? Gwamna ya kafirta? Sarki ya kafirta ko bai kafirta ba? Shin ya halatta mu fito mu zanga zanga mu mai tawaye ko bai halatta ba? Kun san mun karanta wannan. To zan sake, me ya ja daliban ahlus sunna ba haka suke tunani ba? Tunanin daliban ahlus sunna shine ya za su yi su koyi ilimi, ya za su fahimce shi, ya za su haddace shi, ya za su yi aiki da shi, ya za su yada shi, daga haka sai kasa ta gyaru. Wannan shine tunanin ahlus sunna. Tunanin a taso da cewa wani mai mulki kafiri ne, a tashi a zanga zanga Allahu akbar, wannan ba tunanin ahlus sunna bane, tunanin khawarijawa ne. Me ya kawo wannan tunanin cikin ahlus sunna? Kafin in tafi da nisa, bari in dan tsaya kadan tukuna in ba da tarihin khawarijawa a takaice, amma a cikin jeran giyan laccoci na waɗanda zan fara yin su Asabar da Lahadi kullun a can muciya, akwai wani take mai suna khawarijawa da aqidarsu. A nan zan tsaya in tantance da komai da komai insha Allahu ta'ala, amma a yanzu kawai ina son ne in tattauna mas'alar da gwargwadon yadda ta shafe mu anan. Su khawarijawa wasu jama'a ne mabiya sayyidina Ali, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Amma ina son ka san, a san da suke bin sayyidina Ali ba khawarijawa ake ce musu ba, daliban sayyidina Ali ne. Masu bin shi daga cikin tabi'ai su ne suka ainihin fi yawa, sai kaɗan da aka fara samu daga cikin tabi'ut tabi'ina da tafiya ta fara nisa. Amma ba a samu sahabi ko kwaɗe ba khawarije ba. Ya kamata ka san wannan. Waɗannan mutane da ke bin sayyidina Ali sai suka kasu kashi biyu. Kashin farko su ne waɗanda suka ga darajojin sayyidina Ali, darajojin da manzon Allah yake yawan faɗi game da shi, sai suka ce to ai me wannan darajar? Babu shakka shine Allah, kuma shi ya cancanta a bautawa, domin annabi bai taɓa faɗin wani mutum na da darajoji irin waɗannan ba. Suka je suka ɗibo hadisan ƙarya da na gaskiya suka kwarɓa game da darajojin Aliyu, sai suka ɗaga Aliyu, sai suka ce matsayin Allah ne. Sai Aliyu ya yi musu haƙƙin nasiha, shine ya tara su ya nuna musu haka ba daidai bane, babu wani Allah sai guda ɗaya. Sai suka ƙi. Da suka ƙi, sai sayyidina Ali ya zartar musu da hukuncin kisa. Abdullahi ɗan Abbas yana daga cikin manya-manyan jama'ar da ke tare da sayyidina Ali cikin sahabbai. A sadda wannan rikici ya faru baya nan ya taho Madina. To me biyo baya? Sayyidina Ali sai zartar da hukuncin duk wanda ya ce shi Allah ne to kawai a kashe shi. Sayyidina Ali sai ya kira su ya ce musu duk wanda ya yarda ni Allah ne ya taru, sai suka taru. Yasa aka haƙa rami aka kunna wuta. Ya ce to duk wanda bai dawo daga wannan aƙidar ba, to hukuncin shi hukuncin kisa, kisa kuma mafi azaba shi ne za a jefa shi cikin wutan nan da ran shi. Suka ce suna nan akan bakarsu. Idan ya kama guda ɗaya aka ce za a saka ka a wuta, sai ce lallai ya yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Aliyu, sai miƙa shi ga ƙambar wani almajirin sayyidina Ali ne ƙarƙarfa, sai ce jefa shi, sai a jefa shi. Ana jefa shi sai sauran sai su kabbara su ce ta tabbata Aliyu Allah ne, domin babu mai azaba da wuta sai Allah. Kaga sun ƙara bata a kan bata. Don haka ba wanda ya dawo daga cikinsu, da an jefa na gaba wuta sai na baya ce ta tabbata Aliyu Allah ne. Haka aka yi ta jefa su. A nan ne sayyidina Ali ya rera shahararriyar waƙar shi da yake cewa walamma ra'aytul amra amran munakkaran, da naga al'amarin yayi muni, wato ya daɗe ne musu wa'azi sun kije. Abu ya munana ya ce ajajtu nari, sai na kunna wutata. Don aka ce wasu ma sun daina sallah suna jiran to yanzu ai ita sallah ta rabbul alamin ce, to yanzu shi Aliyu ai shi ma Allah ne, to ya kawo irin nashi dokokin, suna jiran ya faɗi irin nashi. Ya ce to da ya ga abin ya munana sai ce ajajtu nari, sai na kunna wutata, wada autu kambara, na kira kambar ya rinka taya ni ina saka su a wuta. Waɗannan waɗanda sayyidina Ali ya kama su ya karkashe su, sai zama akwai burbushinsu. wanda Abdullahi ibn Saba wani bayahude ne na kasar Yaman shi asali ya kawo musu wannan aqidar sai kwashi ragowar sai suka ainihin yi kudancin kasar da ake kira Saudiya a yanzu wadannan wasu suka koma kasar Sham wasu suka koma kasar da kake ji ana cewa Oman Oman a yanzu kasar sarki Qaboos ba Oman Jordan ba kasar sarki Qaboos wasunsu suka tsaya a Khaibar wasunsu suka dawo a wali na Madina suka mammakale ana nan a wannan hali Aliyu yana minna an gama da waɗannan fitsararru kuma sun tsere sai kuma ga waɗannan sun taso sune Khawarijawa su kuma me ya taso da rikicin su ba abin da ya taso da rikicin su su sai lokacin da fada ya fada tsakanin Muawiya da Aliyu sai aka ce a zo a yi sulhu Aliyu ya yadda a yi sulhu, Muawiya ya yadda a yi sulhu, amma gaba da kiyayya ta yi tsananin da ana ganin ba za a iya zama tebur guda da Aliyu da Muawiya ba, saboda kiyayya ta yi tsanani ba a san ganin juna. Sai aka ce to abin da za a yi amfani da wakilai, Aliyu turo wakilinka wanda ka yarda duk abin da ya hukunta ka amince. Sai ce ya zaɓi sahabi Abu Musa al-Ash'ari, Muawiya turo naka wakilin. Sai ce shi kuma ya zaɓi sahabi Amr ibn al-As suka zo aka haɗa waɗannan su ne al-hakamaini masu hukunci Muawiya ya yarda duk abin da Amr ɗan As ya koma ya gaya mai ya yarda wannan Aliyu ya yarda duk abin da Abu Musa ya koma ya gaya mishi ya yarda sai waɗannan almajiran Sayyidina Ali suka ce to inal hukmu illa lillah Allah ne yake da hukunci kawai a hannu yanzu kai Aliyu ka dauki hukunci ka danka a hannun wani to ka zama kafiri ka saba aya kun ji asalin fitinar inal hukmu illa lillah Allah ne da hukunci a hannu ka dauka ka ba ainihin mutum hukunci a hannu Sayyidina Ali ya ce musu ba haka bane suka ce sam sai suka ware su 6000 ku karanta wannan hadisin da nake kawowa yana daga cikin umda abin da zan gina laccata akai yana cikin littafin Sunan Nasa'i da Musnad al-Bazzar na al-Imam Abu Dawud da isnadi Hasan ko sahih zan yi muku bayanai akan su in mun je lacce insha Allah abinda ya faru sai suka ware su 6000 sai suka je sai suka samu wani gida a Kufa sai suka yi zaman su a cikin garin da gwamnatin Aliyu take ba sa bin kowa sallah don kowa ya kafirta gaba daya sai wanda ya dawo cikin su ba sa sallama ba sa amsa sallama kowa ba sa mu'amala da kowa suka koma suka taru da suka taru a wannan gidan mai biyo baya Sayyidina Ali sai ya ce mutanen nan namu ne muna tare da su amma ga fitinar da suka fada ciki ya aika wa Ibnu Abbas ya zo dan haka naji an ce ayoyi ne suke rikewa suna hujja da su kai kuma masanin ayoyi ne ka je ku zauna da su zaka iya ba su aya akan duk wata a amsa akan duk wata aya Abdullahi dan Abbas ya ce ne wanka na shafa mai na taje kaina ne ado na tafi da yaje musu sallama sai ba su amsa ba sai suka ce marhaban ibn Abbas maraba da dan Abbas babu wa alaikum salam dan kafiri ne yazo amma da yake ibn Abbas salaf ne ya fahimci yadda rayuwar take bai ce to tunda kun gafarta ni ba ba zama sai manta sun ki amsa mishi sallama sai zo ya zauna ya ce menene kuke kafirta sahabban manzon Allah da dan baffan manzon Allah a kai sai suka ce abubuwa guda uku abu na farko suka ce Allah ya ce hukunci nashi ne da Aliyu da sahabbai sun yarda a maida hukunci ga mazaje abu na biyu fa suka ce kaza abu na uku fa suka ce kaza ba zan faɗi a yanzu ba dan kada dadin waccan laccar ya ƙare mu dawo kan abin da muke yi mun fahimci wannan da kyau da suka lissafa abubuwa uku sai Abdullahi dan Abbas ya ce bayan wannan akwai wani abu da kuke tuhuma Aliyu da sahabbai sun kafirta sai suka ce a su kenan sai ya ce to bari mu ba ku amsa cewar Aliyu ya dauki hukunci da yake Allah ne da hukunci ya ba mutane idan na karanta muku Qur'ani inda Allah da kanshi ya dauki hukunci ya ba mutane za ku yarda suka ce za su yarda dai aya ce sai ce kun iya tuna inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Suka ce Allahumma na'am, mun tuna haka. Sai ya ce yanzu wannan aya Allah ya dauki hukunci ya danka wa mutane ko bai dauka ba, suka ce ya danka. Sai ya ce to yanzu abinda Aliyu ya saba wannan, sai suka ce a'a, bari mu dan tattauna wannan magana. Rikici ya rikici tsakanin mace, bayan an ce ya kaurace mata, ya buge ta, yayi kaza, duk an yi takiji, an kada, an raya liman, duk ayoyi an ja, sai Allah ya ce to yanzu abinda za a yi, a samu wani wakili cikin danginta da wani wakili cikin dangin shi, su je su zauna. Abin duk da waɗannan wakilai suka zartar, to an karba. Allah ma yarda da wannan. Misali, wanta ya zo da kanin ubanshi su zauna, da suka zauna sai suka ce a iya tunaninmu, da wane da wance ba sauran zaman lafiya, nan haka mun kashe auren nan, ka yarda? Eh, ni ma na yarda. To mu tashi mu je mu gaya musu. Sun suka zo suka ce mun kashe auren nan a wurin Allah, Allah ya karɓi hukuncin waɗannan mutanen, tunda shi ya ce a turo su. Idan suka zo suka ce abinda ba a jinginar da auren, ta dawo gida ta zauna, shi ya ci gaba da zama nan da wata shida a sake zama, duk abinda suka hukunta Allah ya karɓa. Sai Abdullahi dan Abbas yake yanzu wannan Allah ya hukunta mazaje ko bai hukunta mazaje ba? Suka ce ya hukunta mazaje. Sai yace to ai shi ne Aliyu yayi. Suka ce sun ji daya, me hujja ta biyu? Yace a lokacin aikin Hajji, idan mutum ya je ya bige dabbar farauta, me Allah yace? A samu zawa adlin, aha, mutane guda biyu waɗanda suka iya kima, shine me ka kashe? Ka kashe zalbe. In aka dubi zalbe mai dogon wuya, da me zai yi kama a cikin dabbobin ni'ima, raƙumi, sai a samu mutane waɗanda suka iya kimani. Allah ya ce in aka same su, duk hukuncin da suka yi Allah ya karba. Sai ya ce nan ma Allah ya hukunta mazaje ko bai hukunta ba? Suka ce ya hukunta. Sai ya ce to shi ne abinda ɗan babban manzon Allah ya yi. Kun gamsu? Sai mutum 2000 suka ce sun gamsu. Saura suka ce la, wannan tawili ne, shi ma Ibnu Abbas ɗan uwan ɗayan ne. Shi ne Ibnu Abbas ya tashi ya fito da mutum 2000 cikin 6000, 4000 suka rage. Waɗannan 2000 su ne aka taho da su suka dawo cikin hayyacinsu. Waɗannan su ne suka tabbata mabiya Sayyidina Ali na hakika. Ba sa cikin khawarijawa, ba sa cikin ainihin gulat as-saba'iyya. As-saba'iyya ko sabi'iyya su ne waɗanda ke bin Abdullahi ibn Saba, al-Yahudi waɗanda ke cewa Aliyu Allah ne. Su ba waɗancan ba, su ba waɗannan ba, sai suka zama su ne adilai cikin mabiya Sayyidina Ali. Daga cikinsu akwai Abul Aswad Ad-Du'adi, mutanen kirki ne mabiya Sayyidina Ali. Ina makoma waɗancan 4000, waɗancan 4000 su ne suka koma suna ta'amuri, suna shirye-shirye a kan to dole Aliyu ya zama kafiri, Muawiya ya zama kafiri, Amr ibn al-As ya zama kafiri, Abu Musa al-Ash'ari ya zama kafiri. Yanzu abin da ya rage zartar da hukuncin kisa shine wane je kaka kashe wane, wane je kaka kashe wane, wane je kaka kashe wane. Muna da karatu na musamman akan wannan a cikin littafin Hikba, insha Allah zaka iya zuwa ka fara karanta ka ga abin da ya faru. Ɗaya daga cikinsu wanda aka tura shi ya je kashe Sayyidina Ali yayi nasara, wanda aka tura ya kashe Sayyidina Muawiya ya je kaiwa Muawiya sara, sai bai same shi daidai ba, sai ya buge shi wanda tsinin takobin ya kai ga sara ƴaƴan marinan Muawiya. Daga sannan bai sake haihuwa ba har ya mutu, dan an lalata mai wannan system din na gaban shi. Wanda aka tura ya kashe Amr ibn al-As, shi kuma da yaje ya datse wuyan limamin ana cikin sallah, ya daga takobin yana munna, ashe ba Amr ibn al-As ne ya limanci a wannan ranar ba, wani ne ya limanci. Ya taho yana kirari yana murna, sai Amr ibn al-As ya ji shi, sai ya ce kai banzar ba ni ka taba ba. Waɗannan abubuwan su ne suka fara taso da tarihin khawarijanci a duniya. Shi ne kasirta mutum da wata aya da kake ganin ya saba ba tare da ka duba ɗayar ba. Yanzu galibin abin da yake faruwa kenan, da ka ɗauko wannan aya sai ka ce wani ya zama kafiri ga aya, naka ce kaza kuma fa a lokacin ko ka rude ko kai girman kai ko kuma ka dawo ga gaskiya shine abin da Abdullahi dan Abbas ya musu in kun fahimci wannan maganar da kyau to waɗannan mutane haka aqida su ta ci gaba da yaduwa da tafiya ta tafiya aka zo zamanin tabi'ut tabi'ina zamanin su Imam Malik sai sunan su ya canza sai aka koma ana ce musu ibadiyya saboda shugaban su a lokacin a nemi shi ainihin wato laqabi ko kuma nasba da cewa al-ibadi wannan mutun ya tashi ya yada wannan aqida to amma kuji aqidar sai bata samu gindin zama ba a Hijaz shine a Makka da Madina saboda akwai malaman hadisi da yawa sai aqidar sai ke karfi a kasar Oman kasar Qabus sarki Qabus aqidar ta barbazo mana nan Afrika ta zo kasar Tanzania ta zo kasa Algeria nan ne inda wannan aqida ta ibadiyanci ta karfi a Afrika Algeria da Tanzania to menene ya yada wannan tunanin a cikin daliban ahlus sunna a daidai lokacin 1950s har zuwa farko-farkon 60s aka samu wasu mutane wasu su tsofaffin sojoji ne wasu tsofaffin injiniyoyi ne da lauyoyi su ne su Hassan al-Banna su sai da Qutb da makamantansu wasu su kuma sun je sun karanta Islamic history wasu su kuma sun je sun karanta languages wato harsuna Larabci da Faransanci da makamantansu sai suka zo suka kafa wata kungiya suna so su yaki zalincin sarki Jamal Abdul Nasir na kasar Masar suka sanya wannan kungiya suna Ikhwanul Muslimuna da suka sanya wannan kungiya suna Ikhwanul Muslimuna sai suka fara duban ayyukan zalunci da ayyukan kafirci da fasikanci da danniya wanda gwamnatin Jamal Abdul Nasir da shi da ainihin jama'a shi suke yi sai suka zartar da hukuncin kisa da kafirci akan Jamal Abdul Nasir suka yi kokarin kifar da gwamnatin sai zama ba su da shiri ba su da isti'dadi wanda ya kamata da haka sai Jamal Abdul Nasir ya kara kaburi ya kara zalunci sai kawai duk inda yaga an kama ɗan Ikhwan kawai dokar ita ce police station din da suka kama su kawai su kashe su babu kotu duk inda aka kama ɗan Ikhwan kawai police station din da suka kama su kawai su kashe su duk wanda ya kashe ɗan Ikhwan har sai da takai a lokacin ko mutun ne ka buge da mota na kama ka sai ka ce ɗan Ikhwan ne fa sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin yi gaba ka kashe banza kowanne iri ne ka kashe saboda kawai dokar kasar shine abin da Malam Usaimin yake fadi din kuntuna ku je ku tabo mai mulkin da ba ku shirya ba ya kara kaburi kamar garin rogo ne in ka ci shi eh in ka dora ruwa me zai sai kara kaburi sai ka ji ka kara koshi ina fata an gane to abin da galibi ya rinka faruwa kenan da wannan musiba ta yawa ga ɗan Ikhwan sai suka fara shiga duniya na iya tuna a daidai 70s dewa akwai su anan Zaria sun ringa zuwa suna karantar da mu lugal arabiyya sun iya karantar da nahau da sarf sun iya karantar da balagha saboda akwai a zahira dewa daga cikin su akwai wanda suka yi jami'a Azhar akwai malamai gogaggu ƙwararru a cikin su a nan Barewa college muna da ɗaya Dr. Taha duk abin da zai karantar da kai harshen Larabci ko menene a duniya da ka zai karantar da kai shi ɗan Ikhwan ne suka cika ƙasar Sudan suka cika da yawa daga ƙasashen Afrika da talauci yi ainihin musu yawa suna karantarwa ko gwamnati ta biya su ko ba ta biya su ba amma dai manufa ita ce su samu mafaka sannan kuma su samu yaɗa karantarwar su a daidai wannan lokaci sai mujallinsu suna ta yaduwa ana ta sha'awar irin yadda suke yin ayyukansu to me faru Saidu Qutb daga cikin su yafi kowa yawan rubuce-rubuce da kuma yawan bayyana manufofi sai Darul Kutub al-Arabiyya sai ta dauke shi on contract kwangila yayi mata tafsirin Qur'ani sai sa wa tafsirin fi zilal al-Qur'an kwangila ce aka dauke shi yana cikin yin wannan kwangilar sai gwamnatin kasar Masar ta hukunta cewa a kama shi a kulle shi da kama shi aka kulle shi kaga ba zai ci gaba da damar aikin waccan kwangila na rubutu ba to me biyo baya sai Darul Kutub Al Arabiya dake Beirut sai suka kai gwamnatin kasar Masar kara ya zamu dauki mutum kwangila ya nemi aiki ku kama shi ku tsare dan haka sai aka ce to yanzu ai sulhu tsakanin gwamnatin kasar Masar da Darul Kutub Al Arabiya sai zama daurin da za a yi wa Sayyid Qutb daurin talala ne a koma da shi gidan shi a daure shi ba shiga ba fita amma ya ci gaba da yin wannan aiki sai zauna ya ci gaba da rubuta tafsirin fi zilalul qur'an to Sayyid Qutb a cikin wannan littafin nashi da littafin at-taswirul fanni da littafin ma'alim fi at-tariq sai rinka fito da irin waɗannan aqidojin na kafirtar da mujtama'al islami gaba daya sai ce gwamnati irin gwamnatin kasar Masar gaba dayanta da ita da ash-sha'ab da ita da jama'ar kasar gaba daya kafirai ne me dalili saboda wanda ke shugabanci ya kafirta sai rubucin Sayyid Qutb sai suka fara yawo a Najeriya wanda ya fara karantar da littafin Sayyid Qutb shine Aminuddin Abubakar ni din nan ina daya daga cikin daliban da sai da aka sauke mana fi zilalul qur'an sabi uku sai da aka sauke shi wani lokacin aka zo ana karatun idan akai karatun akai jijjiga imani ya shiga sai aje karatun sai a shiga cikin garin Kano ana kabbara duk inda aka ga karuwa ai mata duka duk inda ga dan iska sannan a dawo Suleimanu Christian a zauna a huta sannan ina aka kwana ai kokarin gano inda aka kwana an rinka yin irin haka waɗannan tunani sai suka rinka shiga cikin matasa dan haka duk inda ka ji matashi to duk abin da bai haddace ba qur'ani amma da ya haddace ayoyi uku wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna duk matashi ya haddace lokacin saboda ayoyin akwai caji a ciki ana nan sai aka samu wani malami a nan Center for Islamic Legal Studies sai je karanto tafsirin Abdullahi Gwandu yace amma fa Abdullahi Gwandu ya ce ga ma'anonin ayoyin nan aka ce ƙarya ne malamin gwamnati ne shi ma aka ture shi da shi da tafsirin Abdullahi Gwandu don ai riga an gamsu kawai duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kawai ya zama kafiri to wannan da'awar sai ta ci gaba da yaduwa ina kawo tarihin ne a jumillance ba tare da na kawo tarihin shekaru da sauransu ba dan haka zaka rinka jin akwai kan gaba kan baya game da al'amuran to ana nan a daidai 1986 zuwa 87 sai wani mutum ya bayyana a garin Kano mutumin kasar Sudan ne sunan shi Malam Bashir da yazo sai ya fara yada irin waɗannan aqidoji cewa gwamnati ta zama kafirai kuma ash-sha'ab su ma kasar sun zama kafirai dole ne su musulunta su tashi su yaki gwamnatin ko kuma su hijira su je su kafa wata ƙasa ta musulunci amma ba dai anan ba ana nan sai aka fahimci yana kawo ayoyi yana kawo hadisai to a lokacin ana da ƙarancin malamai waɗanda za su iya tsayawa su naƙasha da shi domin shi ba hayaniya yake ba natsatse ne zai rinka ji yana kawo ayoyi da hadisai suna shiga cikin matasa to ana buƙatar a samu wani malami natsatse Malam Abba Koki kowa ya zauna Kano ya san Malam Abba Koki Allah ya saka mai da alkhairi shi ya shugabancin daukar Malam Bashir akai shi wurin wani mutum mai suna Dr. Ahmad Bamba a lokacin yana karantawa a Jami'ar Bayero ta Kano a faculty na Islamic Studies aka ce to wannan malami ne masanin Qur'ani da hadisi kuma daga Madina ma yake dan haka duk wata aya duk wani hadisi da kake da shi ka kawo zai maka bayani aka zaunar da Malam Bashir a gaban Dr. Ahmad duk ayar da ya kawo Dr. Ahmad ya bayyana mai ma'anar ta ya kawo hadisi ya bayyana mai ma'anar shi ya inganta bai inganta ba da duk abubuwan da ya kamata to amma matsalar sai zama suna diba da magwadai ne biyu mabambanta shi yana diba da ma'auni ne irin na mutaakhirina al-khalaf shi Malam Bashir shi kuma Dr. Ahmad yana diba ne da ma'auni irin na salaf al-qudama'u shine duk aya da hadisin da shi Bashir zai kawo ne ya fassara shi da kanshi shi kuma Dr. Ahmad zai ce to ai ga abin da sahabbai suka ce wani ga abin da yace to sai aka samu sabanin fahimta akan irin tarjuma ayoyin da hadisan da sauransu fa a lokacin kuma sai shi Malam Bashir sai zama rude sai zama yana da kaushin harshe ga Dr. Ahmad ya rinka fada wa Dr. Ahmad maganganu masu zafi wannan yasa Dr. Ahmad ya fusata har yazo yana zargin Malam Ahmad koke Malam Abba koke yana zargin shi dan me ka kawo wannan mutum mara mutunci yazo ya ci mutunci na Malam Abba ya nuna wallahi ba ai haka dan ya ci mutuncin ka ba sai dan ana ganin yana kawo wasu abubuwa ne da ake neman malami da zai bayani wannan shine abin da ya faru ba a dade ba sai Malam Bashir ya zartar da wannan aqida tashi sai ta zama fatawa sai hukunta cewa zama cikin garin Kano to haramun ne kuma kafirci ne saboda malaman alƙalan sarakunan talakawan gaba ɗaya sun kafirta dan haka yanzu wajibi ne a tashi a hijira a bar garin Kano shine suka tafi jihar Niger suka samu wani gari a ƙarƙashin Makwa suka ainihin kafa a daji suka sa mata Darus Salam wannan ya faru ne daga 1986 zuwa 1987 sai wannan aqida ta ci gaba da yaduwa cewa duk tsarin zamantakewar nan da mu da jama'an mu da malaman mu da alƙalan mu da sarakuna da masu mulki kowa kafiri ne sai wanda ya hijira ya koma Darus Salam sannan in ya koma Darus Salam din ba in yaje za a karbe shi ba don shi kafiri ne daga Darul Harbi kafiri ne daga Darul Harbi ma'ana George Bush ne ya taho Jidda zai shiga Makka kaga sai ya faɗi kalma dan haka sai kai kalmar shahada an musuluntar da kai sannan za a halatta maka ka zauna a cikin Darus Salam wannan shine abin da suke akai wannan aqida ta yabi ta nan ana nan sai wannan aqida ta sake dauko wani salo sai kuma ta biyowa matasa na ainihin garin Maiduguri ta hanyar ainihin ƙasa Algeria ta shigo musu ta Niger sai ta sadado sai ta zo musu Maiduguri sai suka dawo nan kuma ta zo ne ta hanyar rubuce-rubucen da wasu ƴan boko suka yi sakamakon kafa jam'iyyun siyasa da suka yi jam'iyyun ba su kai labari ba aka rusa su sai suka koma suna cewa shiga siyasar ƙasar Algeria kafirci ne shiga makaranta shiga aikin gwamnati rayuwa ma a cikin ƙasar kafirci ce domin sun kafa jam'iyya ne tana dab da za ta yi nasara sai aka rusa zaben sai aka ce za a sanya gwamnatin interim government wato gwamnatin wucin gadi sai suka ce ita gwamnatin wucin gadin kafirci ce wanda zai shugabancin ta kafiri ne wanda yake karkashin ta bai yake ta ba kafiri ne wanda ke aiki ko karatu cikin ta kafiri ne suka rubuta littafi na Waqidul Islam suka tabbatar da waɗannan maganganu a cikin wannan hali sai suka ware sai suka ainihin koma kan dutse suka fara yakar gwamnatin ƙasar Algeria amma gwamnatin wucin gadi da yaki ya yaki sai yaki ya koma ana kashe su saboda ba su da cikakken shiri ana kashe civilian fararen hula na cikin gari suna nan akan dutsen sai suka bugawa Binbaz waya suka ce ga halin da suke ciki sai Binbaz ya ce musu su sako su komo su zauna a sulhu saboda rikici ya kai barnar rayuka ake na musulmi kamar ba su gamsu ba sai suka ce bari su buga wa Usaymin sun buga wa Usaymin Usaymin yana tukin mota ne ma sai ya ce musu su gaggawa su yi marmaza saboda kada ma abin nan waya ta yanke yana tafiya ne yana ba su amsa suna roƙon shi dai shi ma fatawar shi hasilinta su sako su dawo a yi sulhu kamar ba su gamsu ba sai suka buga Jordan suka samu Albani fatawar Albani ita ma kenan sai zama manyan malaman duniya na fiqhu da ake ji da su a wannan lokacin Binbaz Usaymin Albani fatawar su ta hukunta matasan nan su sako to sai kuma sai suka rabu biyu wasu sai suka ce to sun yadda waɗannan malamai ba malaman son zuciya ba ne kuma suna da ilimi mun yadda da fatawarsu sai suka sako waɗancan kuma sai suka ce a'a ba za su sako ba za su ci gaba da jihadi sai Allah ya tabbatar musu da abin da suke so wani abin mamaki da sha'awa asalin su ƴan uwan mu ne masu bin da'awar salafiyya domin akwai ɗaya daga cikin su yazo aiki a nan ITN nan Islamic Trust of Nigeria yana zuwa har muciya wuri na yana daukar karatun As-Sarimul Battar a lokacin da kitabu tauhid da al-aqidatu tahawiyya tun a wancan lokaci saboda haka ƴan da'awar salafiyya ne to da wannan rikici ya faru malamai suka yi fatawa rabi suka yadda wasu ba su yadda ba sai suka koma waɗannan suna cewa kansu salafiyatul jihad wato su salafiyar jihadi ne waɗanda suka zauna akan dutse su kuma waɗanda suka sakkofa suka ce malaman mu sun ce mu je mu shagaltu da ilimi da aiki su waɗancan sai suka koma suna ce musu salafiyatul ilmi wa ana su ƴan salafiyar ilimi ne karatu kawai su kuwa ba magana ilimi jihadi kawai wannan fitinar ita ce ta tartsatso ta taho mai duguri daga nan take ta watsuwa to abin takeicin a yau zan fayyace muku me yake kawo yaduwar irin wannan insha Allah ta'ala haƙiƙanin al'amari wannan duk muqaddima da kajina yi a yanzu nayi ta ne kawai domin ta zama shimfiɗa ta abubuwan da nake so zan tsukuro muku daga cikin wannan littafi mai suna Zahiratu Takfir ɗabi'ar kafir ta musulmi tarihuha tarihin wannan irin ɗabi'a khaturuha da kuma hadarinta asbabuha sabubban me ke kawowa ilajuha sannan maganinta wanda ya wannan littafi shine Al-Aminul Hajj Muhammad Ahmad wanda malami ne a ainihin wato kamar irin yadda nan zaka ce demonstration secondary school ko a ABU secondary school wadda ke karkashin Jami'a Ummul Qura malami ne wannan amma asalin shi mutumin kasar Sudan to a cikin wannan littafin nashi jama'a zan ba ku shi ma za ku yi photo start insha Allah yace al-fasl al-thani wa yashtamilu ahamm al-asbab allati addat aw qad tuaddi ila hadhihi adh-dhahira wadanna sabubba ne yake jan dalibai zuwa ga wadannan da'awa daliban ahlus sunna kun dai ji cewa wannan ba manhajin mu bane ba aqida mu bace to amma menene ya jawo wannan abin ya shigo mana a tattakaice zan karanto mana malam yace na farko akwai al-jahlu bis sunna jahiltar sunna wa adamu tafakkuhi fid dini da kuma rashin fahimta addini jahiltar sunna anan abin da malam yake nufi shine hadisi ne zaka karanta abin da shi hadisin yake magana daban abin da kai kuma kake fahimta daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mata suna kafirci mai tambaya sai yace ayakfuruna billah suna kafirci wa Allah ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a suna ainihin kufranul ashira suna wulakanta miji suna butulcewa miji rashin fahimtar sunna daidai sai yasa irin wannan hadisin ka dauko shi sai ka zo sai ka fassara shi akan me akan cewa mata kafirai ne dan haka duk wanda ta wulakanta mijinta ta zama kafira waɗanda hadisai ne da manzon Allah yake dibo su dan yayi bayani akan kufurun duna kufrin kafircin da bai kai kafirci irin na super auna da bush ba amma kai in ka dauko shi sai ka dasa shi akan me akan kafircin da yake kafirci ina ma'anar wannan maganar sakamakon haka sai ka ce wane ya kafirce da an taba ka sai ka ce gashi hadisi ne ya kafirta shi tare da cewa shi hadisin in ma ya tabbata yana magana kafirci ne babu lazimi tsakanin kafircin da ke cikin hadisin da aikin da wannan yayi wanda ya daidai da abin da ke cikin hadisi in kun tuna baya sai sharuɗa sun cika tukuna to amma rashin sanin sunna da rashin fahimta addini fa sai sai ce kafiri ne kamar yadda da yawa ahlus sunna a Najeriya in suka tashi sai su kafirta duk wanda ya aikin kafirci da kuma duk wani dan al'ada wannan kuskuren sai zama zahira ce ta khawarijanci ta shigo wa ahlus sunna amma ba haka ahlus sunna suke ba wane yayi kafirci na'am kamar ga wata mata annabi ta gaya wa bakan magana samun ce tana kuka a jikin kabari yace ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri me tace sai tace ilaika anni tafi ka bani wuri Anas da kanshi mai riwaya yace walam ta'rifu bata san shi ba tsawon nan da cewa annabi a matsayin me a matsayin wulakanci kaskanta annabi wannan kafirci ne karanta ashifa can sai da aka gaya mata annabi ne sai ta zo kuma tana cewa ta hakura ta tuba manzo Allah bai ce mata ai kin kafirta ba kin yi mun tsawa ai kin kafirta sai bai waiwayi wannan ba dan ya san akwai aljahalu tare da ita me jahalun bata ma san wa take wa magana ba dan haka bata san ma'anar bata san implication kalmar me za ta kai zuwa gare shi ba sai ta fada gare shi wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim na'am Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Imran dan Husaini har waye ko Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mace ashe wai ba ta san shi rashin san annabi me kafirci ne amma wannan rashin so ne na me na dabi'a kaga budurwa kana so kai ne limamin ahlus sunna sai fice ba ta san ka kace ba kya san limamin ahlus sunna eh wato kina kin ahlus sunna to ke yar bid'a ce a'a wannan dabi'a ce dabi'a ce tana da yancin ta ce ba ta so sai ta ce ba ta son annabi ba ta son annabi annabi yana ga wannan shedan ne ya hau kanta da ya shiga daki ya zauna sai ya ce mata to ke tashi mana ki taho wurin mai gidan naki sai ta dube sai ta ce wai ma gimbiya iri na yar sarki in taho wurin wani kaskantaccen mutum irin ka duk da haka annabi bai ce mata kafira ba sai tashi sai ya taba jikinta yana taba jikinta sai ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka duk waɗannan kalmomin dukan su kafirci ne duka amma annabi bai kafirta ta ba sai ya ce ta tafi gidansu ya sake ta ya sa a bata taguwa da zani da mayafi a matsayin tamattu'i da Allah ya ce wa matti'uhunna Imran dan Husaini aje a bata aka bata annabi bai kafirta ta ba dan haka lazimul kufri laysa kufran lazimin kafirci ba kafirci bane shine lazimin dauda ba ce sai ka ga baka nike mutsu sai ka tafi sakwata ka ga sirkin shi kace ai sirkin ka ya hauka ce yawo yake da dauda a zariya lazimin dauda kazanta ce a baka nike ne yana halin aiki ne inda an zo za a ce yaya kuma kai haka sai ce ai kayan aiki ne wannan haka ne ko ba haka ba haka ne amma ka je ka ga yadda ma'aikata suke sa kayan da in ka gansu wani sai ka ce mahaukaci ne ya dauko wando mai faci ya sa sai kawo wani ya gagge sai ya dora ka dauki hoton shi ka kai wa sirkin shi me ba a ce ya haukace ashe lazimin kayan mahaukata ba hauka bane sai an nemi fassara kuna fata an gane jama'a kun ji abu na farko matasa sun jahilci sunna kuma ba su fahimci addini ba wannan yana kai su zuwa ga da sun dan karanta ka ba sai su ce ai kaza kafirci ne sannan na biyu idan amma ina so ku fahimta anan laifukan da suka jawo wannan barnar sun kasu akwai laifin da ke komawa zuwa ga matasan akwai laifin da ke komawa zuwa ga gwamnatocin da ke kafirci da zalunci akwai laifukan da ke komawa zuwa ga iyaye akwai laifukan da ke komawa zuwa ga malamai ne muku wannan tambihin ne domin za ku ji dalilan iri-iri ne yanzu wannan laifi na farko aljahalu bis sunna wa adamu tafaqquhi fid din laifin su matasan ne shine ka zama abin da Bahaushe yake cewa shege dan masara ana goyen ka kana gemu masara tana goyen da a baya amma ga gemu har da furfura tun ba a abin nan yaye shi ba ma'ana mutum bai gama sanin ilimi ba sai dai ya shiga matsaloli masu girma su ne Uthaymeen yake cewa yana ganin matasa bai kamata su shagaltu da wannan matsalar ba don tafi karfin su linzami yafi karfin bakin kaza na biyu at-tahakumu lil qawanin wal anzimati al wadhi'iyya hukunci da dokoki da tsare-tsare na kafirci su ma suna haifar da matasa su tunzura su rinka irin wannan shine me matashi ne ya karanta ayoyi ya karanta hadisi ya karanta zantutukan malamai akan dole a aiki da shari'ar Allah sai tashi sai ga ita gwamnatin kasar ita kuma ba haka take ba wannan sai zaburar da shi sai kirjin shi ya dumi kan shi ya zafi sai tashi sai ya ce wannan kafirci ne sakamakon haka sai zarce daga cewa wannan kafirci ne sai ya ce wannan shugaban kafiri ne daga nan fa sai ya ce jinin shi ya halatta a tashi a yake shi kaga annan kuma kenan gwamnatocin su suka taimaka kun fahimta sannan mala yake cewa al-fasadul aqdi sai kuma bacin aqida munanan aqidoji sun taimaka wa irin wannan shine mutumin da yake da muguwar aqida kaman me tatsine da ya shigo kasan nan jama'a ya shigo ne mai muguwar aqida ne mai batacciyar aqida ne duk abin da musulmi yayi a aqidar mai tatsine to kafirci ne duk abin da mai tatsine ya ga musulmi ya aikata ko menene sai ya ce kafirci ne to ina son ku san da yawa akwai gardawa waɗanda suke cewa suna karatun alqur'ani mafi yawancin su irin wannan ce aqidar su zaka ga suna da mummuna kyama ga abin da bai kai amuna na kyamar da yawa ba ka sunan nan amuciya suna zaune da ci kaji da hayin ojo sai ce baya shiga kasuwa me yasa sai ce kasuwa duk kafirci ake yi to nan da larura ta kama shi fa sai ga ya tattara rigar shi haka in yazo shiga kasuwa sai ga yana haka wai kada ma rigar shi ta taba shagon trader wane shi ma ya dawo gida da kafirci bacin aqida jama'a dan haka sai ta kafirta mutane sannan at-ta'wilatul khati'a li ba'd al-ara wa afkari ba'd al-mufakkirin al-muslimin al-mu'asirin munanan ta'wili na kuskure da wasu kungiyoyi da wasu mutane yan zamanin nan suke sune irin waɗannan tunani na Sayyid Qutb da sauransu bari tsaya in yi wata magana ana wato irin waɗannan hayaniyar da nake cewa sun fi ƙarfin matasa matasan Kaduna sun taɓa samun kansu a cikin wannan hayaniya wadda har yanzu akwai burbushinta ita ce akan matsalar Sayyid Qutb da Hassanul Banna sai zama dukkansu sun shiga ruɗani da waɗanda ke goyon bayan su Sayyid Qutb da waɗanda suke kafirta su Sayyid Qutb wato jama'a su Sayyid Qutb ba akan shari'a suke ba kuma abin da suke akai ba daidai bane amma ba kafirai bane ba a kafirta su kuma ana jinjina musu da gwargwadon alherin da suka yi kuma a bayyana abubuwan da suka yi wanda ba daidai ba kun ji abin da ya ruɗa matasa fiye da shekara 10 suna jin kasusuwa na ina jinjina wa Sayyid Qutb akan wasu abubuwa sai su waɗanda ke goyon bayan ikhwanul muslimina sai ce to gashi Albani ma ya yadda da Sayyid Qutb su kuma waɗancan sai su zo dan me Albani ya yadda da Sayyid Qutb Albani bai yadda da Sayyid Qutb ba amma kuma Albani dole ya adalci Sayyid Qutb ba kafiri bane amma ba akan shari'a yake ba to kaga wani rudanin kuma kai a wurin ka duk wanda ba akan shari'a yake ba to kafiri ne ba haka bane ba akan shari'a yake ba kuma ba ahlus sunna bane amma ba kafiri bane kuma da Sayyid Qutb da Hassanul Banna da makamantansu har hadawa muke da musu addu'a Allah ya ji kansu amma ba mu yarda da tafarkin da suke akai ba ba daidai bane yabawa kuma da muke ba muna yabawa manhajin su bane wani abu ne da suka yi wanda yake daidai ne kuma dole sai mun yaba to wannan lazimin aqidar mu ce ta salafiyanci shine ba za mu kika gaba daya da duk alherin da ke tattare da kai ba dan haka matasan Kaduna su dauki wannan a matsayin yaya ake ta'amuli kuma abin da ya kai mu ga haka shine mu ma mun zauna gaban malamai ne mun koya su kuwa littattafai suke samu wannan ya samu littattafan Sayyid Qutb ya karanta dan haka Sayyid Qutb ya zama mushi gwarzo wannan ya samu littattafan Rabi'u ya karanta shi kuma Rabi'u ya yi rugurugu da Sayyid Qutb dan haka sai su buddi sai su ruda ku amma kuna buƙatar ku je ku zauna ne da waɗannan malaman sai ku ji me suke cewa suna cewa Allah ya ji kansu ko ba sa cewa Allah ya ji kansu suna cewa to amma kai da ka karanta nan yana faɗin barnar da ke cikin fi zilalul qur'an bannar da ke cikin at-taswirul fanni bannar da ke cikin ma'alim fi tariq kai sai ka dauka to tunda ya bayyana wannan barnar to lazimin wannan bayanin ya kafirta shi bai kafirta shi ba daba matsalar kenan jama'a kamar yadda na faɗa muku anan mu kanmu mun shiga cikin rudani da yawa irin wannan amma daga cikin taimakon da Allah ya mana shine da muka fara zuwa muna haduwa da waɗannan malaman sai muka fara fahimtar da yawa lazimin abin da suke rubutawa to ba lazimin hukuncin da kuma ke bayuwa game da wannan abun bane a ƙarƙashin wannan akwai wata mai magana mai girma da zan samu in shigar da ita dangane da hadarin barin ɗaliban ilimi ba tare da ana zuwa ana hada su da manya-manyan malaman duniya suna jin su suna ganin su sune musu kyakkyawar fahimta ba ya taimaka wajen haifar da waɗannan ainihin fitintunu Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi wannan mas'ala ce wanda yake ta kai matuƙa lokaci kuma kasir ya ainihin kure wannan na daya dan haka zamu sanya kasir na biyu insha Allahu ta'ala sai mu ci gaba da wannan lecture da nan muke cewa wannan shine kasar na uku sannan kasar na hudu shine zai biyo baya a yanzu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk